‘yan kasuwar sun yi gangami da amfani da amsa kowa wajen sanar da dukkan ‘yan kasuwar matakin da suka ce ba don wani matsin lamba ba ne daga wata hukuma, ko kuma kai tsaye a alakanta da samami da jami’an EFCC suka kai kasuwar a watan jiya. Mukaddashin shugaban ‘yan kasuwar Alhaji Shehu Liman ya ce duban yadda dalar kan yi sanadiyar tashin kayan masarufi ya jawo suka daidaita don ba da tasu gudumawar da za ta kawo sauƙi.
Critical stakeholders na zone 4 kuma a wurin mitin duka mayan mutane sai magana mun cimma matsaya na cewa a matsayinmu na critical stakeholders a tattalin arzikin Najeriya wajibi ne mu ba da gudunmuwa kamar yadda gwamnati ta bukata a samu farashin da zai taimaka wa tattalin arzikin ƙasa naira ta samu tsaya da kanta. A bisa ga la'akari da duk abubuwan da suka je suka dawo duka bakuna sun haɗu akan cewa daga yau farashin dala za mu saya ta naira 620 kuma cinikin ba zai haura 630 ba, saboda ka ƙarshen abin da zaka iya sayan dala a kasuwa shine 630, sannan kuma ƙarshen abin da zaka iya sayar da ita shine 620. Wannan shine matakin da muka dauka, an ga wa duk members an yi sanarwa a musallatai namu da wurin ibadunmu, kuma insha Allah ta'ala ‘yan kasuwa sun ba da goyon baya, kuma in Allah da muna kyautatan cewa za a samu biyan bukata akan wannan magana.
Tuni wasu daga fitattun ‘yan kasuwar da suka haɗa da Alhaji Murtala Bashir suka mika wuya ga matakin.
Dukkanin waɗanda suke da alhaki akan abu, musamman mutanen da suke da ƙarfin da za su iya sayan kaya, bi ma'ana za su iya sayan kuɗaɗen waje a cikin kasuwannin namu. Mun sami yarjejeniya a tsakaninmu da juna akan cewa za mu ringa fitar da magana da murya guda ɗaya ga baki ɗaya, domin mu san da samun sauƙi ana samun sauƙi a cikin kasuwa. Alhamdulillahi, dalilin ta tafi 670 da wani abu. Amma ga shi sakamakon an dawo da ita 620 mutane, kuma kasuwar ta karba, kuma an ci gaba da kasuwancin kamar yadda ya kamata. Wanda yake wannan kuma mun ɗauke shi a matsayin mataki na farko ne, a matsayin za a fara ne kafin nan, kafin abin da zai ci gaba mai zuwa.
Shin wannan mataki zai iya shafar sauran manyan kasuwannin canji na Kano, Lagos, Port Harcourt, Enugu da sauransu? Ga amsar Alhaji Shehu Liman.
Duk irin farashin da muka ɗauki mataki a nan Abuja, kan ka ce kobo yana Kano, kan ka ce kobo yana Lagos. Saboda Lagos da Port Harcourt da Kano dukkanin su sukan zo nan gurinmu su sai kaya, kuma sukan sayar mana daga can indis. Saboda kamar yadda ka san, in gwamnatin tarayya ta yi magana za ta yi tasiri, to haka idan kungiyar Abuja ta yi yanke matsayi akan abin da ya shafi maganin da ya canji, to insha Allah ina maka kyakkyawan zaton cewa wannan abin zai tsaya.
Yamin fargabar da ake cewa dalar nan za ta iya kaiwa naira 1,000 zuwa ƙarshen wannan shekarar, abin ya zama ba haka ba ne kenan.
Insha Allah muna kyautatan ba zai zama haka ba, saboda mun san ainihin irin ƙarfin da muke da shi, mun san kuma ƙarfin faɗa a ajin da muke da shi, sannan kuma mun san matsayinmu a cikin economy. In fact, maganan dala ta kai 1,000 insha Allah ta'ala, in dai muna raye, ba wata guguwa ta zo wacce ba mu san da ita ba, wacce tana da wahala, to insha Allah ta'ala dala ba za ta kai naira 1,000, ba ma fata haka.
Liman ya ce za su rika bitar farashin dalar a duk mako don ƙara ɗaukar matakan sauko da ita daga tashin gauran zabi har sai ta daidaita sahu da farashin gwamnati na wajajen naira 430 kenan. Za a zuba ido a ga tasirin matakin da ba shakka zai samu turjiya daga ‘yan jari hujja da kan amfana da tsadar wajen cin ƙazamar riba. Nasiru Adamu, Malika, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.